haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alher Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako za mu kawo muku ra'ayoyin mutane akan ƴan jarida da yadda suke gudanar da aikin su da kuma bangarorin da ya kamata su ƙara kaimi akai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare ga duniya.
Assalamu alaikum sunana Jibril Baffa Yola mai Yola. A gaskiya ne ra'ayina a game da yanda ƴan jarida suke gudanar da ayyukan su wajen wayarwa da mutane kai akan wannan al'amari da duniya ta samu kanta a ciki na ciwon COVID-19 wato ko ciwo na coronavirus da ya shakan duniya a yanzu. Ya fahimta ta idan ka cire ma'aikatan lafiya, likitoci da ma'aikatan jiya da nurses ya suke ba da matakar gudunmawarsu a wannan kula da masu wannan ciwo, to gaskiya ƴan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka ko kuma in ce da suke takawa akan wannan al'amari, saboda aksarin mutane ba zuwa suke wajen da ciwon yake akwai ba ko asibiti ko gudana ake gudanar da taimakon gaggawa. Mafi yawanmu da daga gida muke samun labarai daga BBC ko daga Voice of America ko daga TVC kamar mu a nan Najeriya ko Channels TV ko NTA News ko dai duka wasu tashoshin watsa labarai mai idbi na gidan rediyo ne ko na television. To gaskiya daga nan mafi aksarin bayanai suke fitowa, kuma muna da yakini da kyautata zaton cewa ƴan jarida sai sun tace tabbas akwai tabbaci akan labari kafin su yada shi, sabanin wannan social media da ake ta kokarin yaki da fake news nan da ake ta fada wanda yake razana mutane yake dada firgita mu gaba ɗayan mu. So ƴan jarida mai suna aiki ya kokarin su kuma muhimmin aiki ne ake cewa wanda suke a front line ni aljina su ma heroes ne, duk abin da muke sani su suke zuwa su dauko bayanai su gabatar mana har mu gani kuma mu ji. Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cuta ya fitar da duniya daga wannan al'amari da ta samu kanta.
Sannan mun ji ta bakin wasu da suke aikin jarida ga kuma yadda suka yi mana ƙarin bayani akan irin matsalolin da ƙalubalen da suke fuskanta.
Assalamu alaikum sunana Samira Sa'ad Jakirai ne daga cikin ma'aikatan Freedom Radio Kano. Ina aiki da sashen shirye-shirye na Freedom Radio din. To gaskiya ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan yanayi na annobar coronavirus game da shirye-shiryen mu shine a da kana fita ka nemo report ko vox pop ka saka a cikin program ɗinka kuma ka je kai interview da hukumomi ko asibiti ko wasu hukumomi wanda abin da program din naka ya shafa. To yanzu babban kalubalen da muke fuskanta shine yawancin hukumomin a rufe suke an ba da hutu. So duk topic din da ka dauko zaka tattauna akan shirin baya cika saboda babu masu ruwa da tsaki da za su yi maka bayani a cikin shirin saboda duk kowa ya tafi hutu yana gida. Sannan abu na biyu an ce mana a gurin aikin mu kar ka gayyato mutum ka zo ku tattauna da shi saboda gudun kamuwa da wannan cuta ta coronavirus, saboda haka duk wasu shirye-shirye da muke yi mu kadai za mu. Sannan bugu da kari wasu shirye-shiryen ma an ce a bar su har sai komai ya daidaita sannan za a da a ci gaba da yi saboda ba zai yiwu shirin a yi shi babu mutane ba. Su kuma mutanen an ce a daga kafa zuwa wani lokaci sannan a gayyace su su zo a ci gaba da yadda ake a takaice dai ba mu da guest din da zamu interview da su babu hukumomi da zasu zo su shiga cikin shirin sannan kai ma kana jin tsoron ka fita kan hanya kai box cop da mutum baka san waye shi ba saboda haka yanzu program din mu dulami muke idan ta kama ma repeat muke sassakawa wato maimaiti haka shugabannin gidan suka gaya mana to wa'annan sune kadan daga cikin kalubalen da muke fuskanta a halin yanzu game da wannan ciwo na COVID-19
na Abubakar Tijjani Radio dake aiki a sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Freedom Radio dake Kano ina aiki ne a bangaren wato translation na labarai wato bangaren fassara kenan kuma haka ina gabatar da wato program na support harkokin wasanni yawanci labaran babu su duba da cewa yanzu duk idan ka shiga inda muke zuwa mu dai dauko labarai zaka ga duk labarai ne da ya shafi harkar COVID-19 to kodayo shi kana zuwa kana so ka samu wasu labaran rika to gaskiya mun fama da kalubale sosai zaka ga ina yin labaran mu da muka jera su zaka ga sai kiga labarai kusan guda 10-10 gaba ɗaya labarai guda ɗaya ne suke magana wato labaran COVID-19 wannan yana da nasaba da rufe duk guraren tarika da gwamnati ta yi tunda dama a nan da shugaban kasa ko gwamna ko kuma ma'aikata kaza da ma'aikata kaza za su taro game da bunƙasa rayuwar al'umma ko kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki to rashin wannan abubuwan gaskiya an samu kalubale sosai sai dai duk labaran da za a yanzu ba zai wuce labari na COVID-19 ba na biyu kuma ina bangaren harkokin gabatar da harkokin wasanni a yanzu samun labarin wasanni yana mana wahala sosai duba da cewa ko da a nan Kano gaba ɗaya gwamnatin jihar Kano ta rufe gidan wasanni da ke kamata ta harkokin wasanni haka a duniya ma gaba ɗaya a rufe harkokin wasanni gaba ɗaya to idan ka zo za ka ɗauki labarin wasanni wanda za ka gabatarwa da masu sauraro za ka sha wahala ka samu labari guda ɗaya wanda zai bayanin wani abu tunda gaba ɗaya su kansu ɗan wasan suna can an killace su suna guri guda ba a harkokin wasannin yadda ya kamata to gaskiya a bangaren harkokin wasanni muna samun kalubale sosai a da sai ki ga labarai har kun ce suke maka kana yaji labari sai ka samu labari sama da guda goma amma yanzu zai wahala ka samu labari guda ɗaya zuwa biyu wanda za ka ga labari ne mai kyau sosai da za ka gabatarwa da mai sauraro sai dai kai labarin cewa dan wasa kaza ya ba da gudunmuwar kuɗi kaza dan yaƙi da cutar corona kungiya kaza ta ba da gudunmuwa kaza dan yaƙi da cutar corona dan wasa ya je an bar an gwada shi yana dauke da ita cutar corona to gaskiya muna son kalubale sosai a bangaren harkokin wasanni na uku kuma a bangaren da ya shafi kamar harkoki na wata kaje ka dauko labarai da yake ina fita ina zuwa dauko labarai to nan ma haka idan ka fita babu inda za ka je ka samu labarai duba da yadda na gaya miki tun da fari cewa duk guraren da ake tarika inda ake zuwa a samu labari babu shi idan kuma wani abu ne ma ya faru kana buƙatar za ka yi balancing abinda ake ce balancing kenan to ma'aikata za ka je ka yi balancing kan wannan labari ta abinda take shi kanshi wanda za ka je ka balansin da shi wato ya ki kuma killace kansa ba zai zo ba zai saurare ka ba duba da cewa ba sa san mutane sun ga zuwa kusa da su kamar yadda mun zama misali a harka na crime kuma yanzu misali a harka ta crime kenan harka ta insecurity ko kuma harka ta rashin tsaro bangaren da ya shafi harkar police kenan yan sanda to yanzu ita rundunar yan sandan jihar Kano ta ba da sanarwar cewa idan kana buƙatar za ka yi magana da ita to sai dai abin da ya zama dole sai dai ka kira wasu a waya ko kuma sai dai laifin da ya zama dole za ka yi zuwa a same su wannan ana fama da kalubale sosai a wannan bangare.
A Bagai da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Ni a matsayina na dan jarida, wallahi wallahi ni CC da kike gani yadda nake miki magana a yanzu bai shigo hannuna ba. Amma na tabbata Alhaji Kocham
me mutumin kafa committee
yawa da ka
sani
ai shi yasa muka ce akwai zalunci a cikin gwamnati don na farko an ware kudade na media su yi awareness akan wannan covid 19
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadunmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kallokan mai da muke a nan birnin Washington DC shin ko akwai dalilin da yasa gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsame jihar Lagos ita kadai ta bata zunzurutu naira biliyan 10 domin ta yi fama da wannan cutar ta coronavirus da ake fama da ita a duniya akwai dalilin da yasa gwamnatin ta Najeriya bata bar sauran jihohi irin wannan magudan kudaden ba kuma me ne ra'ayi game da matakan da wasu gwamnoni suka dauka na dakile jihohin su daga garuruwan su manya ya batun rufe wuraren ibada duk wannan suna cikin batutun da muke fatan taba a wannan sabon shirin na tsaka mai wuya wanda Madina Dauda ta shirya mana a birnin Abuja ba tare da bata lokaci ba bayan bada ku da ita Madina din da bakinta da suka hada da Alhaji Abdulrahman Kocham da kuma Malam Ibrahim Modibo
Ibrahim kana gani akwai wani dalili na musamman da yasa aka kafa wannan committee din banda na zancen wayar da kai domin ai bangaren gwamnati sune suka fi kowa kafafe na wayar da kawunan al'umma
eh to haka ne kamar da shi dan wana Kocham Alhaji Kocham yake magana kin gani wata kila yana da abubu aka ce makawa ba cewa ai wasan jifa in ba dai taka nuna ba so wata kila yana da wa'ansu hujjoji wanda ni ban san su ba abinda nake so tambayar nayi ba tambaya ne ma lallai da nake neman ansa daga wurin ki ba amma tambaya ne da ake ce rhetorical question ko kuma tambaya wanda ba shi na samu ansa ba ganin cewa ni yanzu wannan abin bai kare ba so ban cire tsammani watakila yadda ya magana nan yanzu a fitar da kaso na yan jarida a basu ba amma tunda aka fara da muka fara na aiki dai na san cewa ba wani abin da ya zo wurin mu a committee din mu tukuna na yan jarida don ni ne nake shugabanci ta wajen harkan masu bayani na yan jarida a cikin wannan committee ma bayanai a wajen gidan radio da television har yanzu dai bamu ga wani abu amma watakila bamu cire tsammani ba kamun a ce an gama watakila za su soke
Hajiya akwai abu guda daya maganan da nake yi ina magana ne na gaskiya wanda kuma duk abin da suke yi nan mun fa muna da fact akwai time da za mu fitar da wa'annan fact wanda su da kansu don yanzu duniya ta waye in har kana rike da waya a hannu har ka ce kana yi abu a sirri akwai app wanda duk abun da kake rana din amsar maka sai ka fadi ka muku ni na san me nake fara duk duniya inda covid 19 yake a duk duniya international da local media gwamnatin kasa tana cire dukiya ta fara basu
ku ina da ina za a cire wannan dukiya
daga asusun gwamnati ai muna da foreign reserve na Najeriya
to an shugaba ya bada izinin a cire wannan dukiya
shugaba magana nake fara muku shugaban kasa ya bada kudi a cire don a yaki wannan ciwo ku ga ya mun ta inda za a yaki ciwo na cikin duhu
ka amince da matakan da gwamnati ke dauka wajen yakar kullar wannan cuta da kuma yaduwar sa
eh to idan kika duba kika yi nazari kika zurfin tunani gwamnati ba da wannan abin ya faru an fara samun mutane wanda cutar ne ya kama su a Lagos aiko gwamnati ta tashi ta ba su biliyan 10 dan su wayannan kuma masu kula da duk sauran Najeriya NCDC kenan wanda yake karkashin shi sakataren gwamnati bas Mustafa aka ba su biliyan 5 akan su fara yakan wannan abubuwan to ni ban ji a FCT an ba su wani abu ba a cikin biliyan 5 ina da ya kamata
Malam Ibrahim dole ku yi hakuri abunda ni nake magana ni fa ina maganan abunda na sani ne ba wai ina maganan abunda nake zargi bane zargi daban abunda sani kuma daban na farko kenan babu yadda za a yi a ce an cire kudi 10 billion an ba wa jihar Lagos kadai jaha ta Lagos kadai
ai daga nan ciwon ya
fara dai hajiya ne sai daga nan ciwon ta fara akwai ciwon a Adamawa ne akwai ciwon a Sokoto don me sai in tun daga can sai don me sai a ce a rufe masallatai a rufe kasuwanni a rufe talakawa a can tun daga babu ciwon din da sai fa su har kan su ai don haka tun daga an rufe Lagos din haka wa'ancan aka rufe su dole ne gwamnati ta dinga adalci ah yanzu an ce an fitar da kudi ana raba mutane minista ta fita tace ana raba mutane kudaden gwamnati ta bayar wallahi al'azimi kariya ne ba wani wanda suke ba kudi mu kasar nan fa namu ne ba za mu yi da kasar nan lalace ba this hunting abun da ke faruwa anan ai ba wai nake babu wanda za a ake barawa ba amma wanda aka ce a bayar da handama da yanzu committee zaka tawar da family secretary ko director ne a federal gamma yana cikin committee guda biyar don me zai shiga committee guda biyar ba zai zama ba mutum daya yana cikin committee guda biyar ba mu sanan Nigeria ne duk ai don handama ne da babake ne kuma suna tsammanin cewa za su tsira ba magana tsira akan nan akan wannan abu wallahi tallahi abun din ba zai kai musu duk inda suke so ba
amma wani matakai ake bi wajen tabbatar da cewa an rarraba kayan masarufi da za su kawo ma al'umma sauki
to ni dai ya sani na birnin tarar Abuja kuma birnin tarar Abuja duk maluki da yake a cikin wa'annan harsuna na Nigeria wajen mai tan da 50 da wani abu ko kuma 300 duka ba wani yaren da babu a Nigeria a nan FCT kenan kamar nan to abin da ni na sani na imani akan cewa wannan minister nan yana tsoro Allah kuma shi ban tsammani zai ce zai rubuta ciki ko ba bakin rubuta jama'a ba kuma na tabbata cewa Aliyu Modibo nan idan yadda aka bashi riƙon wannan abin zai rike da jin tsoron Allah da kuma shi Barista Abdullahi Muktar gani haka ina gani idan har za a rarraba kayan abin nan ba kamar irin yadda aka yi Lagos ba mutane mudu biyu na shinkafa mudu biyu wata kila na wake da yar jarika da kuma a ce da burodi wanda suka ta bol da shi amma na tabbata kamar yanzu a nan FCT za a yi abu da tsoron Allah don kuma duk wanda yace zai yi ran handama yace yayi rubda ciki da dukiyar jama'a to ya gare kuka da kansa
baka gamsu ba kenan kai da yadda ake rarraba wa'annan
gamsu ba in abunda sai na fada ban gamsu ba mu ajiye a matsayin mu na mu ajiye ni musulmi ne zan yi azumi daga safe zuwa karfe 6 ka dubi ta gayyaran da dan adam zai diga wannan lokaci a ce har yanzu ana cikin wannan ukuba a ce ba a taimaki mutane ba musamman ma akwai jami'an tsaro da suke kan hanyoyi wani zaka da tambaye shi ne ragon ba ta bashi ba duk ma abun da muke yi na hajiya ba wai ina yi bane don wani ina yi ne kan maganar talaka da kuma media
ba masu yayata labarai
an ce ciwo an yi shiru wasan ciwon ne ai sai mai bada bayanin ciwo yayi bayani kafin wanda zai fahimci cewa akwai ciwon yana nan an wa dole su ne ku za fara warewa an ba su
ba ka ji abin da yake ba a basu ba
to kun ji ba a basu ba ina ka kai kudin karshen ta za a dauki 50,000 ko 20 ko 100 ko kuma 500 a dauka basu an dauki a billions of naira an cire mu shi ne abin da muke magana sannan an cire kudi a billions of naira a raba ma talakawa ba a raba musu an je ana daukar 20,000 10,000 ana bayarwa sannan gwamnonin da ba hurumi su bane masu kowa ya killace garinsa ba hurumin gwamna bane hurumin fadar shugaban kasa ne ya killace jiha kamar yadda shugaban kasa ya killace Lagos ya killace da Abuja da wasu jahohi amma gwamna zaki gani don ya tutar da al'ummarsa ya sa su kukuba ya kwashi abun da yake so sai ya ce shi ma ya rufe garinsa kuma babu ko tarin ko mura babu a cikin garin ne duk hajiya wannan hanyar na zalunci wanda irin mu fa mun ba za mu ji wannan ba ko da za a saka mu cikin turmi a daka wallahi
kana ga dan ba daidai bane ya me ra'ayinka game da wannan bayani da ya
kada mu riga malam masallaci
yawa
mu dan hakuri mu ga yadda gwamnati za ta gudanar da wannan batun rabe da ake so a yi ganin cewa
to amma gwamnatin tarayya ta riga ta
na ga ku ranka dade bari in yi magana kuma minti dai Allah ka ku ƙara magana ka magana riga malam masallaci ka karkaka wannan magana yau ba ana neman kwana 10 ba a bayar ba ka ga ya ni yau sake so a bayar
ai corona na bai kare ba
sai mu sai mun kare sun mutu ne sai talakawa sun mutu ne ko kuma sai an fita an yi mataka gwamnati bore
abinda
yinwa
abinda ake so shine mu dan yi hakuri kadan ka san dai in abu ya zo annoba abu ne da Allah ya kawo shi yadda Allah ya kawo kuma haka Allah zai tafi da shi amma ganin cewa yadda kai magana ne na ji hadi kwarai da gaske don kaga kai kana magana akan talakawa kuma dukkan mu muna son talakawan nan su samu lafiya a samu cigaban kasa don cigaban kasa ba ta yiwa idan tattalin arziki in mutane ba su lafiya ba yadda tattalin arziki zai yi cigaba a duk duniya so ganin haka a yanzu kin san ayyukan gwamnati ba kamar ka shiga cikin kasuwa ne ko ka je cikin tebur ka je ka ɗebi kuɗi ka fito da shi haka ba wataƙila ana ta rubuce-rubuce yadda za a yi a ciccika abubuwa ina zuwa tukura a ciccika a zo kan muhawara ka ma zo a fidda kudi to ganin kuma yanzu an rufe bankuna wata kila
a babu barin bankuna ba babu barin bankuna ba
to idan ba rufe bankuna ba
suna aiki
amma
ana aiki
amma duka bankuna ke aiki
ana aiki
amma fidda kudi
daga ganin Allah da ka ta zo Allah dan kuma da ka ta wata kila kai ma ina zanje ka kila sun baka rabu
wallahi sallahi
yawa a
kai ma rubon banza
yawa a abun da ke faruwa saurare ni na farko hajiya akwai fa kudin da aka kowace kasa a duniya take ajiye kudi don irin wannan jinya ta so don
wato kana nufin asusun ko ta kwana
yes akwai ina so ya fahince ni akwai fa asusun ko ta kwana na irin wannan abu zai iya afkuwa ma kasa wani mataki ka ba ta dauka haba dan kwana kwana goma a ce ba taimaki bayin Allah ba ba a taimaki waɗanda kawai a taimake su ba sannan ana ta zirga zirga a ce a fitar da kuɗi kaza kar mu mai da kamu ya iska mana
mutane kake kallon wannan mataki da gwamnati ta dauka na cewa a rufe wuraren ibada da masallatai da coci coci
eh to ni ko a zamanin annaba an taba yin haka wannan abin ba sabon abu ba idan ga mabiya addinin musulunci an san tun zamanin annaba an taba yin irin wannan annobar wanda kuma an rufe wurare idan kika duba yau ko a makka ai a cikin masallacin Ka'aba ba an dan rufe shi an killace shi ko kuma zuwa wajen Jerusalem inda su pop suke da zoro su ake killace su saboda haka ni idan annoba ce wanda take zo ta share duniya ruwa ga duniya in har za ta taso ta kawo mana illa ga kasa ni wallahi tallahi na yadda dari bisa dari akan abin da matakan da gwamnati ta dauka amma ni abin da ya dame ni shine kamar shi yadda dan wani magana ai kokari ina so roki gwamnati ai kokari a ba ma talaka tallafi
kai da kanka ma
eh a dole ne ai in ka duba aikin jarida fa kamar aiki ne na sa kai da sauransu inda kana so ka samu tallafi ga talaka saboda haka gwamnati a yanzu tana kokari amma ta kara kokari yadda talakawa waɗanda suke ƙauyuka da sauransu su samu wannan tallafin yadda ake shan wahalar nan su samu tallafi idan suka samu tallafi na kayan abinci da kuɗaɗe to alhamdulillah amma idan muna ganin yadda abubuwa suke tafiya ni ina magana ne a matsayina na ɗan jarida a matsayina kuma na wanda yake cikin komiti ina ganin cewa gara ya kamata a yi ma gwamnati uzuri babu ma kamar gwamnatin FCT ɗin nan da take idan har suka samu kuɗin nan ni na imani akan cewa za a yi kokari don ganin mutanen da aka sa a wannan komiti kamar da na fara ba
kai shi kuma malamai to na zamu jabarkin wannan shiri a yau sai Allah ya kamu rana wace mu zo mu ci gaba inda zamu duba ra'ayin da wasu suke bayyana na cewa watakila yadda gwamnatin Buhari ta taso wa wannan cutar ta coronavirus sai haikan baji ba gani da haka ta yi da sha'anin Boko Haram ta tuni ta gama da shi to yanzu a madadin su baki namu wato Abdulrahman Kocin da kuma Ibrahim Wuduba da kuma ita musamman wakilin ta mu Madina Dauda Ali Mustafa Sokoto ne ke muku bankwana daga nan Washington sai an jima.
Shinka duk kallamar rana albarka kai zan roka kaunar manzo ila gusta ba zan tabi ba walle walle wala ta dake kama kiya kiya magana gobe ba mu niwa na da bayani ya al'umma ko dan saurara kajin da nake idan kaji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar kwara zaya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wala ta dake kama kiya kiya magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa yana mugunta domin ba za ta kai mu ga cewa kamai mulki idan ba zai yi adalci ba wata rana akwai atashi ba shine ba balle balle mana ta dauki kama kiya kiya kamu ne magana gobe ba mu ne ba idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa ba kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba wala kiri ba za ya kyala zalunci ba balle balle mana ta dauki kama kiya kiya kamu ne magana gobe ba mu ne ba mutum ma mabunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba kurin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba ya raba waɗansu da sana'ar su baki shi ba walle walle wala ta dauki kama kiya kiya magana gobe ba mu niwa abin haushi ma batun so ba kama kiya kama kiya su ke wa al'umma dan dauka da jagoranci su ke da ci da addinin ka ya ban shan duka ba za ya zama bi almaza walle walle wala ta dauki kama kiya kiya magana gobe ba mu niwa
masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Sulaiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
One minute.